Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci da fatar an wayi gari lafiya. Murtala Faruk sun yi nan ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Juma'a 7 ga watan Agustan shekara ta 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga kanun labarai.
Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce zai shirya wani taron kasa da kasa don tarawa kasar Lebanon kudin tallafi. Sannan wani karamin jirgin ruwa dauke da bakin haure kusan 40 ya nutse a yankin tekun Mauritania. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashen cewa ta yiwu a samu rigakafin cutar COVID-19 nan da lokacin babban zabe da ke tafe.
Bayan cika kula baran duniya, za ku ji cewa masu zanga-zanga a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya sun toshe babbar hanyar da ta hada jihar da wasu jihohin yankin domin nuna damuwarsu akan ci gaba da samun kalubalen tsaro a jihar.
Barayi ne yau su zo mu, gobe su zo mu, rabon da mu yi bacci a gidajen mun fi karfin wata guda. Kauyuka sun kusa 30 da an tada mu.
Yan kasuwa a Najeriya na ci gaba da matsin lamba akan a ƙara farashin man fetur daga naira 143 da ake sayar da shi a halin yanzu zuwa naira 150 kowace lita.
An ƙara naira 6 da ana sayan mai din 132 ga ainihin depot, yanzu kuma aka ƙara abin aka mai da shi 138.62.
Bayan haka, kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin da dan gari. Zamu kuma kawo muku nasihar Juma'a, amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce zai shirya wani taron kasa da kasa don tarawa kasar Lebanon kudin tallafi, amma yayi kashedin cewa ba za a bawa shugabannin Lebanon kudaden ba tare da wani sharadi ba. Macron shine shugaban kasar waje na farko da ya ziyarci Lebanon bayan mummunar fashewar da ta faru a tashar jirgin ruwa ta birnin Beirut, lamarin da ya haddasa rushewar gine-gine da konewar motoci da kura. Ajiya Alhamis, Macron ya ce duk wasu kuɗi da za a tara don taimakawa Beirut dole ne su zo da sharaɗin abin da ya kira sabon tsari na siyasa wanda zai maye gurbin tsarin da al'ummar ƙasar ba su amince da shi ba. Idan ba aiwatar da sauye-sauye ba, Lebanon za ta ci gaba da nutsewa, abin da ya faɗa kenan lokacin taron manema labarai. Abin da kuma ake buƙata a nan shine sauyin siyasa. Bai kamata a ce fashewar da ta faru ce ta kawo sauyi ba. Macron ya kuma ce kungiyoyin agaji da mabukata ya kamata a ba kudin agajin na Beirut kai tsaye. Wani karamin jirgin ruwa dauke da bakin haure kusan 40 ya nutse a yankin tekun Mauritania. Mutum daya daga cikin su ya tsira, a cewar hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya a jiya Alhamis. Hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya da ake kira UNHCR a takaice ta ce wanda ya tsiran daga kasar Guinea ya fito kuma sauran waɗanda ke cikin jirgin daga kasashen Afirka da ke yankin kudu da Sahara suka fito. Ga dukkan alamu, karamin jirgin ruwan na kan hanyarsa ne zuwa tsibirin Kanari. Wannan mummunan sakamakon azzaluman masu fatauci da safaran mutane da ke shirya tafiye-tafiye ta teku ne, inji Charlie Yaxley, wani mai magana da yawun hukumar ta UNHCR a shafin Twitter. Ministan harkokin cikin gidan Spain ya ce kimanin bakin haure 2,800 ne suka isa tsibirin na Kanari tsakanin watan Janairu da Yuli a bana. Adadin ya linka har sau 5 a daidai wannan lokaci a bara. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashen cewa ta yiwu a samu rigakafin cutar COVID-19 nan da lokacin babban zaben da ke tafe kasa da kwanaki 90 kenan. Ina da kwarin gwiwar wataƙila a samu rigakafin a wannan lokaci, abinda Trump ya faɗa manema labarai kenan a fadar White House a jiya Alhamis. Daga baya, a lokacin da yake jawabi a wata masana'antar sarrafa na'ura jagorori daban-daban a jihar Ohio. Trump ya nanata cewa za a samu rigakafin nan ba da jimawa ba, yace yana fatan kafin karshen shekarar nan. Masana fannin kimiyya ciki har da ƙwararru a fannin cututtuka masu yaduwa irin su Dr. Anthony Fauci, wanda kuma yake cikin kwamitin sa ido kan annobar coronavirus na White House, na hasashen babu daya daga cikin tsarin magungunan rigakafin da ake gwajin su kan bil adama a yanzu za a kammala aikin su har sai karshen shekara ko farkon shekarar 2021.
An jima kaɗan Zara za ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniya. To amma kafin nan, ɗaruruwan matasa ne suka gudanar da zanga-zanga a jihar Katsina, lamarin da ya kai ga toshe babbar hanyar da ta sada jihar da wasu jihohin arewa maso yamma. Matasan na zanga-zangar ne domin nuna damuwarsu da ci gaban ayyukan kai hare-hare da 'yan bindiga ke yi, duk kuwa da da'awar hukumomin tsaron ƙasar na samun nasara a yaƙi da ƙalubalen tsaro a jihar. Wakilin mu Sani Sha'abu Malofashi na dauke da ƙarin bayani.
Matasa masu dimbin yawa ne suka yi cincirindo bisa hanya a daidai ƙauyen Marke da ke kan babban titin da ya ratsa dutsen Maya zuwa cikin birnin Katsina.
Tsakani da Allah abinda ke faruwa garin nan, barayi ne yau su zo mamu gobe su zo mamu rabon da mu yi bacci a gidajen mun fi ƙarfin wata guda. Ƙauyuka sun kusa 30 da an tada mu. Ba mu ta ka da abin da su abin da muka so mu yi kawai a kawo mu da mu da wannan matsala.
Wannan zanga-zanga da matasan suka yi ta sanya alado da matafiyan da suka fito daga Katsina za su ta Kaduna suka yi ta juyawa suna komawa don canza hanya, wasu kuma suka yi parking gefen hanya. Ganin hakan ya sanya daukacin ma'aikatan jami'ar gwamnatin tarayya da ke dutsen Ma'a su ma suka rufe ofisoshin su suka taso kamar yadda magatakaddar jami'ar Aliyu Alhakan ke yaye mana bayani.
Da safe ne bayan mun iso wurin aiki muka samu labarin cewa akwai yiwuwar cewa 'yan bandit za su kawo hari a wannan ƙauye da yake hostel din makaranta. Ita nan vice chancellor sai ya ba da umarni ya ce dukkan mu mu bar wannan campus mu kama hanya mu koma wancan type of campus wanda ke cikin garin dutsen. To kan hanya sai muka zo sai muka iske a ƙauyukan da ke bakin hanya sun yi cacirindo haka suna ta jimamin abubuwan da suka faru da kuma 'yan ƙauyuka da suka shishigo da kukiyoyinsu na dabbobi domin saboda su tsira da su. Da muka ga haka muka bin motoci sun yi parking gefen hanya mu ma sai muka yi parking. To sai muka rika jin su waɗannan mutanen ƙauyen suna ɗan yada magana haka domin saboda sun ga alamun mun yi kama da inuwar shugabanni. To haka muka yi really inda muka tsaya ɗin mun hangi matasa sun balbala wuta akan tayoyi sun blocking hanya sun hana kowa wuce.
Na kuma tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda superintendent Gambo Isa.
Gaskiya ne da safen nan mun waye gari cewa mutanen ƙauyen Marke a matasa daga Kureshi da Doguwar Ruwa sun fito suka tare hanya wannan express ta dutsen ma wacce za ta shigo da kai birnin Katsina, kuma suna zanga-zanga ne akan halin tsaro da suke fama da shi. Abin da ya faru shine barayi sun shiga ƙaramar hukuma ta dutsen ma, kuma 'yan sanda sun je wurin sun fafata da barayin nan ko Kureshi ba jiwo kowa ciwo ba kuma abin da aka sata. Kuma ko a jiya din nan barayi sun shiga wannan wuri 'yan sandan mu sun je har aka kashe ɗaya daga cikin barayin nan. A jiya DPO na Safana ya kama wani gawurtaccen barawa wanda kowa ya san yadda ya gawurta harkar fashi da makami da ta'addanci da dosata da garkuwa da mutane. Ai dama abin da muke cikira kenan, magana a ba mu rahoto da wurwuri.
Sani Sha'ibu Malofashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Sha'ibu Malofashi. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Zara Aminu Fage ta dawo da ci gaban labaran duniya.
A jiya Alhamis, gwamnatin Pakistan ta ce wasu da ake kyautata zaton mayaka ne da ke ayyukansu a wajen Afghanistan sun kai hari kan wasu wuraren bincike da ke bakin iyakar kasar, inda suka kashe wani jami'in soja tare da jikkata wasu biyu. Wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen kasar ta zargi jami'an tsaron bakin iyaka na Afghanistan da taimakawa maharan. Nan take dai Afghanistan bata mayar da martani ba. Tehrik-e-Taliban Pakistan, wato TTP, wata haramtacciyar kungiya mai tsananin adawa da gwamnatin Pakistan da ke kai hare-hare kan dakarun na Pakistan da farar hula, ta dauki alhakin kai harin na shekaran jiya Laraba. Shirin sojojin Sudan na kalubalantar 'yan jarida a gaban kotu akan cin zarafi ta yanar gizo da kuma cin mutuncin sojojin kasar na bayyana dabarun tsoratarwa da aka yi amfani da su a lokacin gwamnatin shugaba Umar al-Bashir da aka hambarar, inji 'yan jaridar kasar. A cikin wata sanarwa da aka fitar a watan da ya gabata, rundunar sojojin kasar ta ce an nada wani soja a matsayin kwamishinan da zai sa ido a kan laifuffukan cin zarafi ta yanar gizo. Kwamishinan, wanda ke aiki a ƙarƙashin wani soja mai gabatar da ƙara, zai sa ido tare da rubuta cin zarafin da ake yi wa sojojin ta yanar gizo. Kuma duk abin da aka gano ya saba doka ya zama babban laifi da za a iya ƙarar 'yan jaridar a cikin Sudan ko wajen ƙasar. Sojojin sun ce matakin na da muhimmanci saboda yadda ake caccakar da zargin na sojin ta Sudan. A halin da ake ciki yanzu, sojojin na cikin gwamnatin haɗin gwiwar Sudan, an dai kafa kwamitin shugabancin ƙasar ne wanda ya kunshi farar hula shida da membobin soja biyar domin taimakawa ƙasar ta koma ƙarƙashin mulkin farar hula biyo bayan hamɓarar da shugaba Bashir a baya bayan zanga-zangar da aka shayi a ƙasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashi Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Yan kasuwa a Najeriya na ci gaba da matsin lamba ga gwamnatin kasar da ta kara farashin man fetur zuwa naira 150 akan lita daya, a maimakon naira 143 da kobo 80 da ake sayar da shi a halin yanzu. Hakan ko ya biyo ne bayan karuwar farashin da kuma da hukumar kayyade farashin albarkatun man fetur wato PPPRA ta yi bisa la'akari da karuwar farashin danyen mai a kasuwannin duniya. Daga Abuja ga rahoton Madina Dauda.
Hukumar PPPRA mai alhakin tsaye da farashin kayan mai a Najeriya ce ta ƙara naira 6 akan litar man fetur. PPPRA ta mayar da kudin litar man fetur naira 138.62 a manyan tashoshin kasar. Wannan shine kudin da za a sayar da mai kafin a jigilar sa zuwa gidajen mai a wannan wata ta Agusta. Akan haka ne yan kasuwar kasar ke kokarin ganin sun mayar da kudin litar man fetur tsakanin naira 149 zuwa naira 150. Mataimakin shugaban yan kasuwar mai masu zaman kansu Ipman Abubakar mai gandi ɗakin gari yayi ƙarin haske akan wannan batu.
Kamar yadda muka sani, gwamnati ta riga ta ba da umarnin cewa kowane wata za a canza kuɗin farashin mai, an ƙara naira 6. Da ana sayan mai ɗin 132 ga ainihin depot-depot na Najeriya. Yanzu kuma aka ƙara abin aka mai da shi 138.62. Waton ba ana nuyin a sai da mai ɗin akan 138.62 ba. A'a, dole ne su ma 'yan kasuwa sai sun sa ainihin ribansu. Waton shi yasa kika ga cewa wasu suna kiran cewa a sai da mai ɗin 150 wannan shi ne.
To sai dai tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan mai ta ƙasa Comrade Isa Tijjani ya ce abin yaudara ce kawai.
Wai shin PPRA ɗin nan wa take wa aiki ne? Gwamnatin ƙasa, jama'ar ƙasa ko maketoci? Ko da kuka ce gwamnati ta fidda hannunta daga harkar mai, menene kuma naku na yanke farashin man? An taɓa nuna mana jadawalin yanda farashin man yake? Ce nake kuɗin man ma a duniya ƙasa yake yi? Idan kuɗin mai a ƙasa a duniya yana yin ƙasa, mu muna biyan sama da haka. To inan ranar da kuma ka ce kuɗin man ya tashi sama, me suke so?
Duk da cewa ya zuwa yanzu hukumar PPPRA bata sanar da sabon farashin kuɗin litar mai a ƙasa ba, amma masu amfani da motocin sufuri irin su Fatima Musa sun koka.
Ga corona, ga tsadar kayan abinci, ga babu kuɗi a hannun mutane. Kuɗin motar haya kaɗai ya ishe mu a ƙasar nan. Don Allah, Baba Buhari, kakka bari a yi mana ƙarin kuɗin mai.
A watan da ya gabata an sayar da gangar danyen man fetur a kasuwar duniya akan dalar Amurka 43.2, amma a yau ana sayar da gangan danyen man fetur dalar Amurka 44. Nayi kokarin samun karin bayani daga bakin mai magana da yawun hukumar PPPRA Kimchi Apollo, amma bai amsa wayata ba, har sakon karta kwana ma da na aika masa bai bada amsa ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe kuke so za a iya kama mu a shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba
da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da wahaka, barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na dadan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin, Sadiq Abbas. A yau dai mun ziyarci Father.
Sunana Alhaji Abdullahi Muhammadu Hassan Sarkin Adudu.
Shin mai martaba, ko zaka ba mu takaitaccen tarihin masarautarka kama daga wanda ya fara kafa wannan masarautar?
Ainihin mu tsaban Hausawa ce daga birnin Kano a Adakawa a cikin shekara 1740. Kakannin suka bar Adakawa a cikin birnin Kano, sun gangara har suka wuce suka zo wani gun da ake kiran shi Doya, a lafiya, a karamar hukumar lafiya. A gun suka same waɗansu kabila ana kiransu Jukunawa. Muka kafa namu ɗan gu, su ma Jukunawa suna nasu. Mu dinnan muka karibi mulkin wurin, muka karibi mulkin wannan gun, ko da yake mu muka same su. Wanda kuma ya fara sarautar da muka zo sunansa Sarkin Yamma. Daga Sarkin Yamma sai Fasamaza, daga Fasamaza sai Antaru Sarkin Yaki, daga Antaru sai Mazawaje, daga Mazawaje sai Ibrahim Fasamaza, daga shi sai Sule Antaru, daga Sule sai Abubakar Sarkin Yamma, daga Abubakar sai Muhammadu Mazawaje, daga Muhammadu Mazawaje sai Muhammadu Sarkin Yamma, daga shi sai Aliyu Muhammadu Sarkin Yamma. A lokacin Aliyu sai ciwon ƴan rani ta faso a inda suke matsugunin ato a Doya, sai suka kaura suka dan gusa kadan suka zo Adudu inda yake yanzu. Shi Aliyu bai yarda ya bi su ba, saboda Agun Hassan shi ya fara sarauta. Daga Hassan sai Isiyaka, daga Isiyaka sai Muhammadu, daga Muhammadu sai ni Abdullahi. Ma
martaba kai maganan cewa kun taho kun tarar da mutane a gurin, sannan kuka karɓi mulki daga hannunsu. Shin ta yaya kuka karɓi wannan mulki? Haka kawai suka dauki mulkin suka ba ku, ko kuma kun nuna musu fin karfi wace mulki?
Ai, ba maganan fin karfi, a da zumunci kawai. Ma su suna nan suna fama da al'adunsu, ba su ma san me ake kiran shi mulki ba, suna fama da al'adunsu. Mu kuma da muka iso mun tafi da su haka, sun kuma yarda da kansu cewa mu muyi jagora.
Kenan shine har yanzu kuke shugabancin wannan
masarautar? Muna shugabancin wannan masarauta.
Kaman wannan masarautar za a kalla za ta kai kaman shekara nawa da kafuwa?
Mu da mun zo a shekara ta 1740, kai kai lissafi.
Waɗanne irin kabilu ne suke wannan masarauta?
Kabilun da suke Adudu, akwai Hausa Fulani, akwai Jukunawa, akwai Kanuri, akwai Angas, akwai Egon, akwai Tibi, akwai Mada da saura dai ga sunan.
To kaman menene ya bambanta wannan gari na Adudu da sauran garuruwa dake jiha ko karamar hukumar Obi?
To ka san ita Agwa tashi da Obi a Lago ne, daddare Gwandara, mu kuma Hausa Fulani.
To kaman menene wannan gari na Adudu ya fi shahara akai, abubuwa da suka fi na shahara haka?
Noma da kiwo.
Kaman wasu garuruka dai da muka sani suna da irin take nasu, kamar yadda kace kun gangaro daga Kano, Kano duk inda kace Kano, Kano Tumbin Giwa ko kuma Kano kanon dabo ko da me kazo an bika to kaman garin adudu suna da wani take nasu
da kai takin tun daga ce ko da me mutun yazo an feshi to tun da muka tashi daga can ai ba za mu canja takin da kakannin mu da iyayen mu suna da shi ba ko da me in kazo mun fika don haka da muka zo ai wanda muka same su a gun mun fisu
to menene zaka bugi irjinka ka ce al'ummar garin adudu suke alfahari da shi
al'umman garin adudu na farko suna alfahari da zaman lafiya suna kuma alfahari da tun zamanin turawa har yau mu wani gari bai ce mu da yake ba balle mana guri sai ko mu makwabta da wadansu amma wani ya ce ya zo ko adudu ko doya abakwa ko doyan juku ko doyan sharu ya ce ya ci mu da yake ƙarya ne muna alfahari da wannan
to me martaba bari mu koma kan irin matsaloli ko kuma kalubale da al'ummar wannan masarauta na adudu suke fuskanta ko zaka mana ƙarin bayani akan irin matsaloli da kuke fuskanta a adudu
a to ai ka san dan adam ba zai rasa matsaloli ba mu muna da dan damuwar ruwa kuma wannan ruwa gwamnati ma tana kokarin ta talakawa suna kokarin su masarauta tana nata kokarin bana kuma na san gwamnati za ta ci gaba za ta fishe mu a cikin wannan damuwa
to kaman batutuwa na tsaro babu wata matsala kaman na tsaro haka
ah maganan tsaro ai wannan duka kasa ne gaba daya kusan duka duniya saboda haka duk wani kasantacce maka ba maganan tsoron tsaro ai ma bata maka gaskiya ba saboda haka wannan duka duniya ne kuma gwamnati na ta kokarin ta dai dan gurgudo
shin me kake bukatan kaga cewa gwamnati ta yi wa al'ummar wannan masarauta ta ka tadu
na farko a dauki wani makaranta a zo a kafa a adudu tunda abinda muke kira senior primary school na lafiya division wanda yanzu shine doma local government kana local government away local government lafiya kanta ubi local government bayan senior primary school da yake lafiya wanda aka fara gina tun zamanin Sardauna na adudu ne yana kuma a adudu saboda muna son a tuna da mu ma abinda Sardauna ya mana wannan gwamnati ita mata mana
to kowani irin kokari gwamnati take yi domin magance irin kalubale da suka jibanci karancin ruwan sha sai cibiyoyin kiwon lafiya da ma sauran ababen more rayuwa a garin Kanje da kuma sauran gurare Alhaji Yusuf Aliyu Turaki shine commissioner ma'aikatar kananan hukumomi masarautu da kuma bunkasa cigaban al'umma
abinda gwamnati ke yi yanzu gwamnati ta daukawa matakin ta dauki matakin gyaran hanyar Kanje Abuni ta hanyar aikin bunkasa kasa kuma a yanzu haka da nake magana da kai in kaje daga tarar da su bulldozers suna nan suna aiki ba dare ba rana wanda muna ganin bayan kirsimati hanyar zai zama hanya ne ingantacce wanda kowa zai sha'awanta kuma ta wannan bada ruwan sha da sauransu akwai rijiyoyin burtsatse wanda gwamnati ta riga ta yi su a wurare da yawa a wannan sashi har zuwa ita ainihin karamar hukumar makanta na Awe akwai irin wayannan ayyuka da huta na kan layi wanda gwamnati ta riga ta yi kananan hukumomin nan guda 13 da development area da saura ma kanana ward duk wayannan an shigar da wayannan huta ko ina a yanzu naga har wannan huta na kan layi wanda ake ganin su da daddare duka yana nan a wannan kananan hukumomi da muke da su guda 13 da development area har da villages duka wannan abin ya shafe su kuma duka wannan aikin wannan gwamnati ne na engineer Abdullahi Sule shine wannan ruwan shi a matsayin gwamna yana cikin ayyuka da ya yi ce bari ya sha kwana 100 da yake a office
da ko wasu gurare da muka kai ziyara sun nemi gwamnati ta kawo musu dauki musamman ma a gurare suka jibanci kamar makarantun primary da kuma na secondary shin akwai wani mataki da gwamnatin jihar Nasarawa ta dauka domin inganta tsarin karatu
eh wannan kuma abin an fi yin shi ma kenan yanzu haka akwai makarantun da ma an commissioning nasu akwai shi a Mahanga akwai shi a Angon Lambu da a Kefi da sauran wurare da yawa ya riga ya je har an gabatar da su ma ko an fara ma karatu a cikin su kuma ta hanyar su bab wanda take fama da maganan makarantu na primary da sauran su kwangila na nan an shirya bada su sama da wurare 500 wanda za a yi ayyuka na gine-ginen azuzuwa da kuma wanda sun lalace duka wayannan abin an riga an gama ana kokarin sakewa mutane takardu ne domin a je a fara aiki ba dare ba rana
kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa wato NBS Lafiya. Ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai anjima.
To madalla yanzu kuma sai nasihar Juma'a. Allah.
الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين واتون أبو واندك فاروة نافرش بن دوكو جن الله واندك عشنا دوني أن مناغن لمرة واند سكي تفاروة دا سكي زما بلاجي أكن جماع واند أنا عرسا وانا أبن ويتيايا وانا أبن يفارو kuma wannan abin wani irin lamari ne hatta ma sai a rasa gano wani irin abu ne da yake shafan mutane to kaga wadannan abubuwan duka yana daga hushin Allah ne to wani irin abu ke janyo hushin Allah hushin Allah yana faruwa akan mutane idan Allah yana umurni ba a bi idan Allah yana hani ba a hanuwa idan Allah subhanahu wataala yake cewa zaharul fasad fil bar wal bahr bima kasabat aydin ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله سبحانه وتعالى يجي برنا تايادو أدورون كسا حتى ما أكسجن تيكو وانا الدليل يسا الله زي قانا مش عذابا لك ساشن أبندا سكا الكتا لما أنا أقوي سورن عذابا جزاء دانا ومتاني قوبة كياما تو مكدورا شوغ بانشي ينزد أكي باقس كياتي كسكاني دا الله شوغ بانشي دا أكي تفيد دشي عذاما shugabanci ne wanda yake ana saba wa Allah Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya mana umurni yace inna Allah ya'mur bil 'adl wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha' wal munkar ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun Allah subhanahu wa ta'ala yace lalle ne shi Allah yana umurtan ku da yin adalci to kaga wannan adalcin nan in za a same shi wuri za a zauna lafiya in ku akwai rashin adalci to lalle za a yi tashin hankali na abin da yake faruwa daga ainihin cin hanci da zinace da shaɗe da sauransu to duk suna daga cikin abin da Allah ya hushi sai ya je ko mana wani azaba wanda ake cewa wai coronavirus ai ba wai kirkiro wannan adam shine kawai ba a'a Allah ya san da kirkiran da suka yi domin ya azabta mutane da shi dan haka anan ne abin da nake faɗi mai biyayya inda ko kuɗi za mu saka ba dan haka muna fatan kowa ya fahimci wannan abin da ake nufi kuma kowa Allah ya bashi ikon yi wa Allah biyayya abinda Allah ya umarni ya yi aiwatarwa abinda Allah ya hane shi kuma ya yi anuwa dan haka muna kira zuwa ga jama'a mu yi biyayya ga Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
Allahu yanzu kuma ga Zara Aminu Fage ta dawo da takaitattun labaran duniya
Gaban Faransa Emmanuel Macron ya ce zai shirya wani taron ƙasa da ƙasa don tarawa ƙasar Lebanon kuɗin tallafi. Wani ƙaramin jirgin ruwa ɗauke da baƙin haure kusan 40 ya nutse a yankin tekun Murtaniya. Mutum ɗaya daga cikinsu ya tsira a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashen cewa ta yiwu a samu rigakafin cutar COVID-19 nan da lokacin babban zaɓe da ke tafe ƙasa da kwanaki 90 kenan. Ina da ƙwarin gwiwar watakila a samu rigakafin a wannan lokacin abinda Trump ya faɗa manema labarai kenan a fadar White House a jiya Alhamis. A jiya Alhamis gwamnatin Pakistan ta ce wasu da ake kyautata zaton mayaka ne da ke ayyukansu a wajen Afghanistan sun kai hari kan wasu wuraren bincike da ke bakin iyakar kasar inda suka kashe wani jami'in soja tare da jikkata wasu biyu. Wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen kasar ta zargi jami'an tsaron bakin iyaka na Afghanistan da taimaka wa maharan. Nan take dai Afghanistan bata mayar da martani ba.
Masu saurare da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. Sai ce an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 agogon GMT da Ghana. Za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama ga sakon taya murna ga Alhaji Dallami Alkaleri. akan nadi Yusuf Adi Yusuf sarkin samarin alkaleri na farko wanda mai girma sarkin alkaleri Alhaji Muhammad Abdul Qadir zai yi gobe Asabar 8 ga watan Agustan shekara ta 2020 da fatan Allah ya taya riko. Yanzu kuma madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da Cuba Radio Dodone da ya hada shirin ya kuma bada umarni ni Murtala Faruk sanin na ke muku fata alkhairi ma assalamu.